فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة ترجع رمضان هجرنا لشكرا جهود قريب 36 daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2015. Muna cikin tafsirin suratul A'raf kuma za mu ci gaba daga kan aya ta 26 insha Allah ta'ala. Wannan karatu ya kunshi bayani akan muhimmancin suturta al'aura ga dan Adam. Ya bani Adama,
a'udhu billahi minan shaytanir rajim. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
يا بني آدم, Allah madaukaki ya ce, ya ku yaran annabi Adam alaihi salam, ya ku yaran annabi Adam, kada anzalna alaikum libasan, hakika mun saukar da sutura a kanku. Yuwari sau'atikum, wanda yake suturta al'auranku. Kada anzalna alaikum libasan, hakika mun saukar da tufafi gare ku. Yuwari sau'atikum, wanda yake suturta al'auranku. Warisha da kuma kayan ado shi ne libasul haja wa zina. Mun saukar da tufafi wanda yake rufe al'auranku, sannan kuma mun saukar muku da tufafi na yin kwalliya, na yin ado. Kalma ta arishu musta'arun min rishi ta'iri, an dauko ta ne wato an yi aron ta daga kalma ta gashin tsuntsu, saboda mutanen da suna amfani da gashin tsuntsu ta wajen ado. Saboda haka sai Allah madaukaki ya amfani da wannan kalma don ya tabbatar da cewa ya saukar mana da tufafi iri biyu, da tufafi na rufe al'aura da kuma tufafi na ado. Wannan shi ne abin da malaman tafsiri suke fassara wannan aya da shi. Kamar misali, al-Imam al-Baghawi a littafin tafsirinsa Ma'alimut Tanzil a mujallad na 224 ya ce, inna ma qala anzalna, Allah madaukaki ya ce, ya ku yaran annabi Adam, hakika mun saukar a kanku, mun saukar muku libasan tufafi yuwari sau'atikum, wanda yake suturta al'auranku. Allah madaukaki ya ce, ya saukar da tufafi gare mu, wato mu 'yan Adam. Li'anna libasa innama yakunu min nabatil ardi, saboda tufafin da mutum yake sawa ana saka shi ne daga zare wanda aka samu daga ainihin wato wani dan ice wanda ya toho. Kamar misali, auduga, wannan batu ya kunu bima yanzu min sama, yaya ake samun auduga? Dole sai an samu ruwan sama. Idan an samu ruwan sama, lokacin ne auduga za ta tsira, har ta nuna a cire amfanin nata kafin nan a samu gari da za a saka tufafi da shi. Ashe idan Allah madaukaki ya ce mun saukar akan ku da tufafi, wannan ba wani sabon abu bane haka ne. Yace wa qila kullu barakatil ardi mansubatu ila barakatis sama. Malamai suna cewa duka albarkan da take duniya ana danganta ta da albarka da take sama. Saboda haka duk abin da ka samu daga nan duniya ana danganta ta da cewa albarka ne na Allah wanda ya saukar daga sama. Wato wannan ayar tana tabbatar mana daga cikin ni'imar da Allah ya ma yaran Annabi Adam alaihi salam, wato su ne mutane, ya saukar musu da sutura kayan sawa iri biyu. Shi yasa yace qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, mun saukar muku wato da sutura wanda yake rufe al'auranku, sannan kuma mun saukar muku da sutura tufafi na yin ado wanda kuke kwalliya da shi. Wannan ya nuna cewa tufafi iri biyu, tufafin da dan adam yake sawa ya zama nau'ayn min al-libas, ahaduhuma daruri, ɗaya daga cikin wannan tufafin na larura, wal akharu kamali, nau'i na ƙarshe na tufafin da Allah ya saukar mana wato shine na kamala. Wanne ne tufafin larura kuma wanne ne tufafin kamala? Huwa ma yasturu al-awra, Allah ya fara magana akan tufafi wanda ke suturta al-awra, kaga wannan larura ne, dole ne. Qad anzalna alaykum libasan, haqiqa mun saukar da sutura akan ku, tufafi akan ku, yuwari sawatikum, yayi magana akan tufafi guda na farko wato shine na larura wanda kowane mutum yana bukatar sa, abinda zaka rufe al'auranka da shi. Wannan shine tufafi guda na larura wanda Allah madaukaki ya bamu. Tufafi nau'i na biyu shine na kamala, fa huwa rishu, shi yasa yace warisha alladhi yutakabu lizina, wanda tufafi ne ake kiransa arrishu, wato shine tufafin da aka rike don kwalliya. Don haka duka nau'ukan tufafi guda biyu din nan ni'ima ce na Allah subhanahu wataala, da wanda kake iya rufe al'auranka kawai shine na larura, sannan kuma da tufafi wanda kake sawa saboda kai ado shi ma ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala. Wannan ya nuna cewa shi ado abu ne wanda ya samu asali a cikin Alqur'ani da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don kayi ado baka saba ma sunnar manzon Allah ba, kama dace da ainihin abinda ayar Alqur'ani ta tabbatar mana, wato suturan da Allah ya bamu, ya bamu ne saboda manufofi guda biyu. Na farko mu rufe auren mu, na biyu mu ado da shi. Akwai kasashin hadisi wanda ya zo a sahihu Muslim, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, wanda ya zama a zuciyarsa akwai gwargwadon nauyin kwayan zarra na girman kai, ba zai shiga aljanna ba. Allah ka kare mu. Idan ya kasance a zuciyar mutum akwai wato girman kai ko mi kankantansa, wannan mutum ba zai shiga aljanna. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya misali da misqalu dharratin min kibr, misqalu dharra, wato yana nufin komi kankantan girman kai idan yana zuciyar mutum, wannan mutum ya shiga aljanna. Sai wani mutum ya ce ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan, ya Rasulullah, mutum yakan so a ce ya sa kaya mai kyau, wa na'abuhu hasanan, ya saka takalma masu kyau, to ina wannan kuma yake ga girman kai, ko shine girman kai? Wato mutum yayi kwalliya yayi ado shi ma girman kai ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah mai kyau ne yana son ka, wato Allah shi kansa mai kyau ne, ba a sifanta Allah da muni, ba a sifanta Allah subhanahu wataala da muni, Allah shi kansa mai kyau ne kuma yana son ado, Allah yana son ado. Sai manzon Allah ya fassara musu abinda ake nufi da girman kai. Girman kai ba ka sa kaya mai tsada kai ado bane ba, alkibaru batarul haqqi wa gamtun nasi, abinda ake ce mu girman kai, wato shine bijire ma gaskiya da kuma raina waɗanda za su faɗa ma magana. Girman kai shine bijire ma gaskiya, a faɗa ma gaskiya kake ɗauka, wannan shine girman kai, da kuma raina wanda zai faɗa maka din, saboda akwai wanda yake ganin wato wani bai dace masa nasiha ba, saboda matsayinsa ya gazana shi, wanda ya kamata ya masa nasiha shi ne wanda yake sama da shi, wannan alama ce ta girman kai. Kamar babban mutum ya ce yaro ba zai mai nasiha ba, kamar talaka ya ce wato mawadaci ya ce talaka ba zai mai nasiha ba, ko kuwa kamar mai mulki ya ce waɗanda ke ƙasa da shi ba za su yi mai nasiha ba, kaga wannan shi ne girman kai. Abinda manzon Allah ya faɗa, saboda kare na wanda zai faɗa ma magana, tana yiwuwa kuma a faɗa maka amma kake ɗauka, saboda me? Saboda maganar ba su fito daga bakin wanda kake so ba, wannan shine girman kai. Amma don kayi kwalliya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba girman kai ba ne komi yawan adonka, kaga kenan ado ya dace da sunnar manzon Allah. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة شيء الله بواية لو كتا إذن يوتني إما قباوة إذن الله يوتني إما قباوة يحب أن يرى أثر النعمة عليه الله ينا صم ينا سوء يغا تاثير وأن النعمة عليك مجمع وإذا أنت باك قدي إذن الله يباك قدي باوي الله ينا صم كبوية ونقدم بلي ميكي سوري ya ga alamar dukiyar a jikinka, ya ga alamar dukiyar a gidanka, ya ga alamar dukiyar a jikin yaranka, wato Allah yana son haka. Ba wai idan Allah ya baka dukiyar sai ka so na rabi ka binne ba, dukiyar ba ta amfane ka bare wani, Allah bai son haka, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin ya 1320 da kuma sahihu jami'i sahih, hadisin ya 255. إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة للي الله إذا يمباوى وتنعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه الله يناسو يكتاثير وأن النعمة عليك إنسان وذلك إذا الله يباك دوكيا كذلك كايا بيكو كتكا وأنم بايا نون تشيور أبنك أي كتادن ياسابا مآير القرآن كو حديث من زون الله فقال الله لكم سيفقى من ياسو كرمنا شي ياسو كرمنا da tufafi iri biyu, tufa guda na rufe al'aura, tufafi guda shi ne na azu, to akwai tufafi na uku shi ne ƙarshen aya, wani ba su takwa da kuma tufafi na tsoron Allah, tufafi na kiyaye dokan Allah. Sai Allah madaukaki ya ce zalika khairun, shi yasa a wata ƙira'a za ka ga libasu din ya zo da gwamma, wata ƙira'a kuma yakan zo da fata, wani ba su takwa. Wato abinda Allah ke cewa tufafi na kiyaye dokokin Allah, zalika khairun, wannan shi ne alkhairi, ba kowa yake da wannan tufafi ba. Idan Allah ya maka sutura, ya baka tufafi zuciyarka wanda kana kiyaye dokokin Allah, wannan tufafin ya fi kowane tufa daraja a wajen Allah. Me yasa Allah ya faɗa wannan? Saboda Annabi Adam alaihi salam, wanda Allah ya bashi kenan a cikin aljanna, Allah bai bashi wancan sutura da rufe al'auran ba, bai bashi wancan sutura na kwalliyan ba. Abinda Allah ya bashi wato shine ainihin at-taqwa. Lokacin da Annabi Adam ya zama ya saba ka'ida, sai Allah ya cire wannan tufafi. Da ya cire wannan tufafi, sai Annabi Adam al'aurarsa ta bayyana gare shi. Allah ya samu gani. To haka babban tufafi ga dan Adam shine kiyaye dokokin Allah, kar ka saba ma Allah. Zalika khair, zalika min ayati Allah, wannan yana cikin ayoyin Allah. La'allahum yadhakkarun, da fatan mutane za su rika tunawa. Sheikh Abdulrahman Sa'di yana da tafsiri da ake kira Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Manna, shafin 248. Ya ce wa libasu taqwa, Allah ya yi magana akan tufafi guda uku a cikin wannan aya. Tufafi na rufe al-aura ni'imar sa ce, tufafi na ado ni'imar Allah ce, sannan libasu taqwa zalika khair, min al-libasil hissi, wannan tufafin ba a ganin sa, sai dai a ji alamar sa a zuciya. Wadancan tufafi guda biyu din fa na zahiri ne, wato wadancan tufafi guda biyun al-libasu zahiri shine na bayyane wanda kake rufe al'aurarka ko kake ado da shi fa kayatu an yastura al-aurata zahira fi waqtin min al-awqat iyaka amfanin wannan sutura shine ya rufe maka al'aura a wani lokaci aw yakunu jamalan lisan ko ko ka sa ka fi ta kai ado ka dawo gida ka shiri walaysa wara'a zalika min hunakum ba sauran amfani ko akwai babu sauran amfani dan ba suturan bai wuce dan ka saka dan ka rufe al'auranka ba ko kuwa ka saka ka fita gari dan kai ado ba adon ba zai bi ba amma Allah madaukaki ya ce libasun takwa zalika khairu tufafi na kiyaye dokan Allah wannan shine fi alkhairi shine fi alkhairi saboda me shine jamalul qalbi war ruhi shine kyawun zuciyar dan adam idan yana da libasun takwa yana da tufafi na kiyaye dokokin Allah Allah zai ce a bari ka bari Allah ya ce a aikata ka aikata wannan shine takwa ka rika ka tsantsan kana hatara da dokokin Allah to idan mutum ya zama ya samu tufafi na zahiri wanda ya rufe al'aurarsa da kuma na ado amma ya rasa tufafi na batini to kamar bai samu sutura bane don haka yasa ana gama maganar annabi Adam dalilin fitansa daga aljanna sai aka kira mu gaba ɗaya ya bani Adam ya ku ya ran annabi Adam kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Allah madaukaki ya sake kira har yanzu
ya bani adam la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun
ya bani adam Allah madaukaki ya sake kira ya ku yaran annabi adam alaihi salam la yaftinannakum shaytan kada ku yarda shaytan ya jefa muku fitina kun gani an kawo waɗannan kiraye ne bayan abin da ya hauku ga annabi adam alaihi salam a cikin aljanna wato sai zama rayuwar annabi adam alaihi salam ta zama darasi gare ku rayuwar annabi adam alaihi salam ta zama darasi gare ku la yaftinannakum shaytan kada ku yarda shaytan ya fitinantar da ku ya jefa muku fitina kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yanda shaytan iblis yayi dalilin fitan iyayenku daga cikin aljanna yanzi'u anhuma libasahuma shaytan ne fa yayi sanadin da yasa ya cire musu suturan da Allah ya ba su sutura mai albarka babban sutura ta cikin aljanna ba maganar kayan sawa bane wannan suturar da Allah ya ba su haske da albarkan da Allah ya musu na zaman su a cikin aljanna shaytan yayi kokari ga cewa ya raba su da wannan sutura li yuriyahuma sawatihima dan ya nuna musu al'aura kaga Allah yana bayyana mana asalin adawar da take tsakanin annabi Adam alaihi salam abu bashar da kuma iblis fi sa'ihi fi ikhrajihi min aljanna kokarin da iblis yayi ya ga cewa ya fitar da annabi Adam daga gidan aljanna ya raba annabi Adam da Hawwa'u daga gidan aljanna ila dari ta'abi wal ala'i wa tasabbub fi hakki al-awrat wa tasabbaba fi hakki awratihi ya raba shi da gidan da babu wahala gidan da babu wahala shine gidan aljanna babu shakka gidan da babu wahala shine gidan aljanna shi yasa a surat taha Allah madaukaki ya faɗa masa yace fa kunna ya adamu inna hadha adu laka wa li zawjika mun riga mun faɗa masa ya kai adamu wannan da kake gani makiyinka ne da kai da matanka fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kar ku yadda iblis yayi dalilin fitan ku daga aljanna da zaran kun bar aljanna to zaka wahala ba ce za ku wahala ba ka ce zaka wahala domin wahalan miji da mata duka yana dawowa kan miji an san Hawwa kun ba zaka wahala amma wahalan ka yana dawowa kan annabi Adam ko saboda ka aljanna ba ku wahala a aljanna babu wahala, babu gajiya. Shedan ya yi kokari ya raba annabi Adam da wannan ni'ima, don haka mu Allah yake kira mu yace to komai da hankali. Allah ka samu iya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Shi fa Iblis yana ganin ku da shi da jama'ansa ta inda ba ku ganin sa. Shi yana ganin mu ta inda mu ba mu ganin sa. Wannan tsarin halittar haka take. Allah ya dora shi akan halittar da shi yana iya ganin dan Adam. Amma dan Adam Allah ya dora shi akan halittar da ba zai iya ganin shi dan ba. Wannan shi ne kowa da irin halittar da Allah ya ba shi. Mala'ika yana ganin ka kai baka iya ganin sa. Shedan yana iya ganin ka kai baka iya ganin sa. Allah madaukaki yace duk da haka. Fada da wanda baka gani yana da wahala ko? Amma sai Allah ya sanya ma shedan tsananin tsoro. Duk da cewa dan Adam bai iya ganin sa, amma shedan yana da tsananin tsoron mutum. Don haka yasa shedan bai samu iko sai ga wanda ya neme shi. Inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladina la yu'minun. Mun saka shedanu majibanta ne ga waɗanda ba su imani. Amma duk wanda ke da imani, al'amarin shedan yana da sauki. Don haka yasa kaga dan Adam yana zaune lafiya. Shedanu ne ko ta ina, amma saboda me? Saboda girman Allah da zikirin Allah. Da riko da addinin Allah ya sa waɗannan shedanun ba su iya cutar da mutane. الامام القرطبي تفسير الجامع لاحكام القران مجلد 7 صفحه 167 يجي قال العلماء انا سي malamai suka ce fi hadha dalilun ala anna al-jinn la yarawna an samu dalilin da yake nuna cewa su aljanu ba a ganin su an samu hujja wacce take tabbatar da cewa ba a iya ganin aljanu me dalili wannan aya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna lalle shi Iblis yana ganin ku da shi da jama'arsa ta inda ku ba ku ganin sa. Kaga Allah ne da kansa ya faɗa, tunda Allah ya faɗa magana ta kare. Dan Adam bai iya ganin Iblis, dan Adam bai iya ganin shedan, kuma ya kasance shi ne baban aljanu. Don haka aljanu gaba ɗaya dan Adam bai iya ganin su. Liqaulihi min haythu la tarawnahum, saboda Allah ya ce ta inda ku ba ku ganin su, ba ku ganin su. Saboda haka an samu ayar Al-Qur'ani da ta tabbatar da cewa mutum ba zai iya ganin Iblis ba, mutum ba zai iya ganin aljani ba. Sannan akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin waɗannan hadisai akwai riwayar Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah. Hadisin yana sahih al-Bukhari kitabu tafsir al-Qur'an. Hadisi na 4530. Yana ba wa sahabbansa labari lokacin da yake sallah. Inna ifritan min al-jinn tafallata alayya al-bariha. Akwai wani wato gagararren aljani wanda yayi kokarin ya rafkanar da ni a daren jiya ina sallah. Ya taho gare ni li yarfa alayya salata, don ya kade min sallar da nake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai, fa amkanani Allahu minhu, amma duk da haka Allah ya bani dama na kama shi, na kama wannan shedani aljanin. Dan a riwayar nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ifritan min al-jinn, kangararren aljani shine aljani mai tsananin karfi, shi ake kiran sa ifrit. Amma duk da haka Allah ya bashi dama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan aljani. Wa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawari al-masjid, na yi nufin in daure shi a fila ɗaya daga cikin filolin masallaci. Wato manzon Allah ya yi nufin da na farko ya yi tunanin ba zai nemo igiya ya ɗaura wannan aljanin a cikin masallaci, filolin da ke cikin masallaci. Wannan ya nuna kina a cikin masallaci abin ya uku. Hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kulluhu, manzon Allah ya ce saboda gari ya waye, kowa duk wani wanda ke garin ya ga wannan aljanin. Abin da kawai ya hana ni, fa zakartu qawla akhi Sulaiman, na tuna maganar dan uwa na annabin Allah Sulaiman alayhi salam. Annabi Sulaiman ya roki Allah kuma Allah ya amsa masa, rabbi habli mulkan la yabghi li ahli min ba'di, ya Allah ka min kyautan wani mulkin da bai cancanta a bama wani irinsa ba a bayan nasu. Sai Allah ya bashi mulkin mutane da aljanu. To tunda Allah ya amsa masa wannan addu'a, idan shi ma Annabi zai iya nuna mutane aljanu wa shagari, kaga ya nuna cewa abinda Annabi Sulaiman yayi, shi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya same shi. wancan kuwa khususiyya ce ta Annabi Sulaiman alaihi salam. Wannan shi ya hana ni in daura wannan aljannin ba dan haka ba da yau duk kowa ya ganshi a garin nan, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin a wurare da yawa cikin Sahih Bukhari kamar kitabul Jumu'ah abwabul amali fi salat, inna ash-shaytana arafa li fashadda alayya. Maza Allah a wannan riwaya ya ce shaitan ya bijiro min kuma ya tsananta min, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ifritun min al-jinn, kangararren aljinn. Kangararren aljinn shine wanda ke gagara ka. Maza Allah ya ce shaitan ya bijiro gare ni ya tsananta min li yaqta'a as-salata alayya, saboda ya karde min wannan sallah. Fa amkana ni Allah min, sai Allah ya bani dama na iya kama shi. Hadisin yana Sahih Muslim kitab al-masajid babu jawazi la'ni shaytan fi athna'i salati. Akwai hadisin Jabir bin Samura shi ma ya bada labari a riwayar sa yace sallaina ma rasulullah, mun yi sallah ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan maktuba wa sallan farilla, fa qamma yadahu fi salati, muna cikin sallah sai muka ga manzon Allah ya hada hannuwansa guda biyu kamar yana kama wani abu. Falan ma kaba salata, lokacin da ya gama sallah kunna sai muka ce ya rasulullah ahadatha fi salati shay'un, shi an samu kari ne a sallah? Nan gaba idan muna sallah mu ma sai mu yi abin da muka ga kayi, don mun ga kana sallah ya kamika hannuwanka biyu gaba kamar ka damfi wani abu, kaga kenan masu wani zan samu kari? Domin idan manzo Allah ya ce haka ne, shikenan ya zama sunna ko? In kana sallah ya kamika hannuwanka gaba kamar kana kama wani abu, manzo Allah ya ce la, ba haka ba ne, ba abin da aka kara. Illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayhi, wani shaitani ne ta kokari sai ya wuce ta gabana, sai ya wuce ta gabana. Fakanaktuhu, sai na makule wannan shaitani, hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayhi, sai da na ji sanyin harshensa a kan hannuna. Wato manzo Allah da ya makule shaitani sai da harshensa ya fito ya kwanta a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan lalle ya sha makura, makulan ya yi tanani. Manzo Allah ya ce waimullah, ina rantsuwa da Allah, laula ma sabakani ilayka akhi Sulaiman, in ba dan addu'an da dan uwa na Annabi Sulaiman ya riga ni yi ba. Dan ni fa ila sariyati min sawarin masjid, fa to da an daure shi a wani girkaki wani fila daga cikin filolin masallaci, hatta ya tsifa bihi wajdanu ahli al-Madina, manzo Allah yace har ma sai yara washe gari, yara sun yi dinga zagaye garin Madina da wannan aljinin, wato za su rika jan shi da iya suna wasa da shi kowa yana kai. Wannan riwayar tana silsila da sahiha hadisi na 3251. Akwai hadisin Abu Darda yace kama rasulullah yusalli fa sami'na, manzo Allah ya tashi ne yana sallah, sai muka ji manzo Allah yana cewa a'udhu billahi minka. Kaga manzo Allah ya nemi tsare aljani amma ya gagare shi, shi sa manzo Allah ya ce ifritu min aljin fa shadda alayya. Thumma qala, manzo Allah ya ce al'azuka bi la'nati Allah, ina la'antar ka da inuwar Allah salata, amma duk da haka wannan aljani bai rabu da shi ba. Thumma ahwa bi yadihi, sai manzo Allah ya miƙa hannunsa. Kaga idan kai addu'a ta gagara sai ka sa hannu, manzo Allah ya sa hannu ya tanawwadu shay'an, kamar yadda ka dauko wani abu ashe ka mu addini yake. Falamma faraga min as-salati, lokacin da manzo Allah ya gama sallah, sahabai suka ce ya rasulullah qad sami'naka taqulu fi salati shay'an lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik, lallai a sallan nan mun ji kana faɗin wani abin da ba mu taɓa ji ka faɗi irin sa ba. Wa ra'aynaka tubsitu yadaka, kuma mun ga kana miƙa hannunka, da ba mu ga kana yi haka ba. Saboda inda a ce manzo Allah ya ce musu hakan daidai ne, shikenan kuma da ya tabbata sunna. Wannan dalilin ya sa al-Imam Muslim ya yi babin hadisin da cewa dan mutum ya yi tsinuwa a sallar ba ta ɓaci, ƙarƙashin hukuncin mutum yana sallah ya tsinuwa a sallar, a ƙarƙashin wannan ya kawo hadisin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aduwwallahi iblis, maƙiyin Allah iblis, ashe kenan shi kansa iblis ne ma ya taho ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ne Annabin Allah ne, annabin Allah ne bai kamata a tura mar karamin shaitani ba, saboda haka sai Iblis ya zo da kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma da ya tashi ruwa ja'a bi shihabin min nari, ya taho da yula, ya taho da garwashin wuta, liyaj'alahu fi wajhi, dan ya sa a fuskata, ya zo duk dabarar da zai yi ya raba annabi da sallah ba zai iya ba, to amma idan ya zo da wuta fa ya watsa manzon Allah a fuska, kaga manzon Allah ai dole ya tashi daga wuri. Shi dai yana so ya kaɗa wannan sallah, a ce ya samu nasara a kan annabi Muhammad. Fa kuntu sai na ce a'udhu billahi minka falam yastati, na ce ina neman tsarinka, amma wannan aljani mai shaitanin na Iblis ya ki ta baya. Summa kuntu lahu falam yastati, summa kuntu lahu falam yastati, na sake cewa a'udhu billahi ya ki ta baya, na sake cewa a'udhu billahi ya ki ta baya. Me yake nuna maka? Yana nuna maka cewa idan shaitan ya riga ya samu nasara a kanka, to ba wai zikiri ko addu'a ɗaya ce za ta raba ka da shi ba. Domin da yawa akwai mutanen da za su samu matsala ta aljini, a ce maka ka riƙa yin zikiri kaza Allah zai raba ka da shi, idan ya yi zai ce to ni fa ina yin alwala in zan kwanta, ina zikirin kwanciya, ina kaza, ina kaza, amma har yanzu ban rabu da shi ba. Ka lura da abin da manzon Allah ya faɗa, shaitan Iblis manzon Allah ya nemi tsarin Allah da shi sau uku, amma ya ki bari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumu kutu da musanna sai na ce la'anaka Allah bi la'anati Allah tamma, Allah ya tsine ma da tsinuwarsa cikakkiya. Falam yasta akrama wa tsinuwar ta manzo Allah ba ta tashi da gaja baya ba, kaga ka gare ne. Sumu kutu ha na sake faɗa, falam yasta akrama bai bari ba, sumu kutu ha na sake, falam yasta akrama bai bari ba, manzo Allah ya gane. Sumu aratu an akuza husaini sun kama shi, ashe wani zikirin dole kuma sai ka haɗa da jiki, don haka zikiri ɗai bai samar maka fa'ida musamman na tsaro, dole sai ka haɗa da aiki na jiki. Domin akwai mutumin da zai saba ma Allah, amma da shi korafin da yake shi ne kullum yana zikirin Allah, tunda yana zikirin Allah wata musiba ba za ta same shi ba, amma yana saban Allah ba zai yiwu ba. Kana zikirin Allah sai kuma ka ƙara da gyara halinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa hannu ya kama shi, falaula da wato akina Suleiman, in ba dan addu'ar dan uwan Annabi Suleiman ba, fa asbaha marbutan yal'abu bihi wizan ahli al-Madina, da ya waye gari yana daure ta yanda yaran Madina za su yi wasa da shi a garin nan. To wannan duka yana da matsauki. Karshen maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine muhimmi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man istata'a minkum, duk wanda zai iya a cikinku, an la yaquna bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al, duk wanda zai iya ya hana wani wanda zai shiga tsakaninsa da alqibla, to mutum yayi kokari ya hana. Duk wannan kokarin da manzon Allah yake ya ki ya bar Iblis ne ya ratsa gabansa da alqibla. Wannan yana cikin dalilai da yasa malamai suke cewa wato sutura a sallah wajiba ce, sannan duk wanda ya zo gitta wannan sutura to daidai ne kai kokarin wato hana shi. Hadisin yana sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 1215 da kuma sahihu Jami Sahih, hadisi na 2108. Wannan riwaya ta Abu Darda'i, akwai kuma riwayar Abu Sa'id al-Khudri wanda ita ma ta zo kama da riwayar Abu Darda'i, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masahabbai wannan abin ya auku a bayan sallar Asuba, inji Abu Sa'id al-Khudri. قام وصلى صلاه الصبح وهو خلفه ابو سعيد الخدري يجي النبي يعني يصلي العصر يانا بايا النبي صلى الله عليه وسلم فالتبصت عليه القراءه ذكرته يركيو مكان الله قراتو يركيو النبي صلى الله عليه وسلم واتو اكو لوكشن دا ليمن يانا قراتو سي كغا قراتو يركيو مي يا كاسا غالي كبن ابين دا يفارو دا النبي صلى الله عليه وسلم yayi ta kokarin yaga cewa ya rikitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraga, lokacin da manzon Allah ya gama min salatihi qala, sai yace law ra'aytumuni wa iblisa, ina ma da kun ga gwagwarmayar da muka dinga yi damban da nake ni da Iblis. Manzon Allah yake gaya masa sahabbai, ina ma da kun ga kokuwan da nake ni da Iblis. Ashe annabi yayi faɗa da Iblis wanda ya yi kokarin batar da annabi Adam da kuma Hawwa'u alaihi salam. Manzon Allah yake cewa da kun ga yanda nake kokowa da shi, fa ahawaitu biyadi, sai na sunkuyar da hannuna wa ma ziltu akhnuquhu, ban bar makure shi ba. Annabi yana gaya masa sahabbai yanda ya makure Iblis, wato kaga yana jin daɗi, yana jin daɗi saboda Allah ya bashi nasara akan wa, akan makiyin Allah. Hatta wajadtu barda zu'abihi baina isba'ai hataini, manzo Allah yake nuna wa sahabbai, yace sai da naji sanyin yawunsa a tsakanin yatsuna dinnan. Kaga Annabi yana murna Allah ya bashi dama ya shake Iblis, ko ta nuna musu da babban yatsa da wanda ke binsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, fa walaula da'watu akhi Sulaiman, in ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba, la asbaha marbutan bi sariyatin min sawaril masjid, da ya waye gari yana daure a wani fila daga cikin filolin masallaci. Ya tala'abu bi subyanu madina, yaran madina su yi ta wasa da shi. Wato sa hadisin ya samu riwaya ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su yawa. Wannan riwayar ta Abu Sa'id al-Khudri, tana Sunan Abi Dawud, tana Musnad al-Imam Ahmad, hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud hadisin 696. Ibn Taymiyyah yayi magana akan riwayoyin waɗanda suka kawo wannan labari na makure Iblis da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin Majmu'u Fatawa, mujallar na farko, shafin 160. Daga cikin sahabbai waɗanda suka ruwaito wannan labari akwai Aisha, Allah ya kara mata yarda. Me aya ta gaba tace?
Wa idha fa'alu fa'isatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha اتقولون على الله ما لا تعلمون.
ابن كثير افسر wannan ayan aya ta 28 ta suratul a'raf yayi bayani yana cewa kanatul arabu ma ada quraish la yatufuna bil bayt fi siyabihim allati labisuha, wato kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin jahiliya larabawa suna aikin haji, amma yana daga al'adarsu idan sun taho tawafi, idan sun zo tawafin Ka'aba, ba za su yi tawafi a ainihin kayan da suka zo da shi ba. Ya ta'awwadu na fi zalika annahum la yatufuna fi thiyabin asawu Allah fiha, abinda suke tawili shine bai kamata su yi bautan Allah a cikin tufafin da suka saba ma Allah da shi ba. Wannan shine abinda suke wato tawili akai, bai kamata su bauta ma Allah a cikin tufafin da suka saba ma Allah da shi ba. Saboda haka sai su cire kayan, sai su jefar, sai su yi tawafin kirara. Duk wani balarabe in ba ba Qurayshi bane haka yake, amma Qurayshawa suna yake kira al-khumsu yatufuna fi thiyabi, duk wanda asalinsa ba Qurayshi ne yana da damar yayi tawafi a cikin tufafinsa. To idan balarabe wanda ba ba Qurayshi ba ya samu aron kaya na ba Qurayshi, to yana iya sawa sai ya yi tawafin da shi. Amma matukar ba wai ya samu aron kaya ba ne, dole tsirara zai yi wannan tawafin. Zai yi tawafin Ka'aba tsirara da rana ko dare, ba wani kunya, ba su ganin akwai kunya a ciki, babu. Saboda ai abin kunya shi ne ka yi tawafi da kayan da ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ma'ahu thawbun jadidun tawafa fihi thumma yulqihi fala yatamallakuhu ahad. Sannan hatta Qurayshawan ma, hatta Qurayshawan idan suka dauki wani kaya suka yi tawafi da shi, to wannan kayan za a jefar da shi, babu wani wanda zai sake sa kayan har abada. Zaka iya ganin sabon kaya dal a juji an jefar, sabo ne dal an jefar da shi, saboda me? Saboda an yi tawafi da shi. To idan mata ne fa, fatatufu uryana, mace ita ma tsirara za ta yi tawafi. Illa dai kawai bambancin mace da namiji, fa taj'alu ala farjiha shay'an yasturuhu ba'd ash-shay, za ta dauki dan wani abu ta kara daidai al'auranta kawai, abinda zai dan kare mata al'aura, nan ma bai rufe gaba ɗaya ba. Saboda haka in tana dawafin ana iya ganin ma al'auran nata. Yana cewa wa aktsaru ma kana nisa'u yatufna uratan bil layli, mafi yawa mata suna dawafin tsirara ne a cikin dare. Wannan al'ada ce ta Larabawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan abin kunya ne, amma idan mutum ya tashi cikin al'ada bai ganin abin kunya, sai dai idan ya samu shiriyar Allah. Sai dai wanda ya samu shiriyar Allah, da yawa za ka samu mutane suna da al'adu marasa kyau, ba su san al'adun ba su da kyau ba sai sun musulunta. Amma a lokacin da suke kafiransu suna rike da wannan al'adun ba su san cewa abin ba shi da kyau ba. Saboda suna cikin halaka, don haka ba su iya gane cewa abin nan ba shi da kyau. Kana gane abu ba shi da kyau ne idan kana waje, amma idan kana ciki ai ba ka gane rashin kyansa. Allah shi kare mu. To shine Allah ya saukar da wannan aya. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً إِذَا اللَّارَبَاوَا سُنْ أَيْكَتَ الْفَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا سَيَسْتَأْذِنُ أَيْ مُنْ تَرَدَّى إِيَّاهُمْ سُنَى يَنْزُ كَا تَرَدَّى إِيَّاهُنْكَ سُنَى يَنْوَافِي صِرَارًا صِرَايْتِي غَبَن جَمَاعَة بَا أَبِنْ كُنْيَا بَنِي سَبُودَ إِيَّاهُنْكَ سُنْ يِي كَيْمَا سَيْ كَيْ سُكَچِ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا كُمَا اللَّهُ شَيْءَ مَنَ أُمْرِنِي مُي دَمِ إِنَّ اللَّهَ بَيْ مَنَ أُمْرِنِي بَا da ba a samu haka ba shine sai Allah ya ce kul kace musu inna Allah la ya'muru bil fahsha shi Allah baya umurni da alfasha Allah baya taba umurni da alfasha saboda haka yasa halittar dan adam da aka yi ta sai aka samu sanin ya kamata da sanin bai kamata ba a cikin kokwalwarka a cikin tunaninka Allah ya riga ya saka wannan abinda zai nuna maka haka shine lokacin da annabi Adam yake cikin aljanna Iblis ya rude shi ya ci dan itaciya yana cin dan itaciya sai al'aura ta bayyana gare shi ya aka yi iblis ya san cewa al'aura abin karufe ne kaga babu aya da ta zo gare shi ko amma a dabi'ar sa a halittar da Allah ya mar ya gane ita al'aura sai kamata a bata ku gaba saboda haka sai kama ganyen aljanna yana kokarin likawa a gaban sa yana rufe jikin sa wannan ya nuna cewa sanin ya kamata abu ne wanda Allah ya saka shi a dabi'ar dan adam ba sai an gaya maka ba da haka yasa da yawa idan Allah zai ce ku yi abu mai kyau sai ya kira shi da al-ma'ruf abinda an sani ku bar abu mara kyau sai Allah ya kira shi al-munkar abinda an riga an ki shi saboda ran kowa yana kin wannan abin shi yasa ake kiransa al-munkar al-ma'ruf kuma saboda ran kowa yana son sa shi da Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da al-fahsha اتقولون على الله ما لا تعلمون يسكن فدا والله ابينده بكو سني با وانا ابي ماماكي game da halin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah tunda Allah ya aiko shi bai taba hana su ba suna wannan dawafi tsirara kamar yadda muka gabatar a tafsirin suratul maida suna dawafin su tsirara wannan Allah bai hana su ba kuma gashi zai taho maka ma ya zo ya yi dawafin sa ya yi umarsa ya koma sai da aka samu shekara 21 manzon Allah yana zaune da su yana wa'azi bai hana su ba bai tashi hana su ba sai a hijira ta 9 shekara ta 9 kaga saura shekara 2 manzon Allah ya bar duniya saura shekara 2 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su kamar yadda yazo cikin al-bidayatu wan nihaya na ibn kasir mujallad na 4 shafi na 223 a wannan lokaci ne ba asa ababakarin amiran al-hajj fi sanati tifkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina abubakar shine amirul hajj a shekara ta 9 waye shugaban musulmai a tafiyar aikin hajji shine sayyidina abubakar manzo Allah da kansa ya bashi wannan shugabanci shine amirul hajj liyuqima lilmuslimin hajjahum saboda sayyidina abubakar ya jagoranci aikin hajjin musulmai na wannan shekara shi manzo Allah bai samu tafiya ba to amma a wannan lokaci kuma kafirai su ma suna zuwa aikin hajji saboda haka ana haduwa ga kafirai ga musulmai kafirai suna yin hajjin su yanda suka ga dama musulmai suna yin hajjin su yanda manzo Allah ya karantar kuma ba wanda ke hana wani yayi wani abu wanda zai abin sa na al'ada yana yi babu wanda ya kula da shi kai gunki na jikin Ka'aba kana mai sujuda musulmi kuma ba ruwansa da gunki yana ma Ka'aba dawafi dama a zuciyarsa ba gunki yake ma dawafi ba daga cikin waɗannan kafirai akwai waɗanda dama can manzon Allah ya yi musu alƙawari na zaman lafiya saboda haka bayan sannan Abubakar ya fita biman ma'ahu minal muslimin wa fasala anil madina sai Allah ya saukar da suratul tauba tun daga farko zuwa aya ta 40 suratul tauba tun daga ayar farko zuwa aya ta 40 waɗannan ayoyi guda 40 su suka warware dukkan raguwar al'ada ta kafirai da aka kyale su cigaba da yi saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sayyidina Ali bin Abi Talib ya bashi wadannan ayoyi guda 40 yace maza ka je ka riski sayyidina Abubakar saboda haka sayyidina Ali yana tare da sayyidina Abubakar a wannan tafiya duk inda aka taho wata gaba sayyidina Abubakar sai yace to wannan mahada ce ga kafirai da musulmai wannan mahada ce ga kafirai da musulmai sayyidina Ali zai ce miƙe ka je ka isar da sako ya Ali qum fa balligh risalata rasulillah ka miƙe ka isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali sakon abubuwa hudu ne la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina babu mai shiga aljanna sai rai da tai imani saboda haka duk wani mutumin da ya mutu bai yi imani ba ba shi ba aljanna wannan shine sako na farko a gaya ma kowa mahada ce ta duniya gaba daya aikin haji wurin haduwa ne na sassan duniya saboda haka kowa ya sani wala yatufu bil bayti uriyan daga bana saukin da aka muku cewa mutane tsirara su dinga zuwa suna dawafi ya kare daga bana ba a yadda wani mutum ya saki zuwa ya dawafin Ka'aba tsirara ba na uku wala yastami'u muslimun wa mushrikun ba'da amihim hadha fil hajj daga bana ba a yarda wani kafiri ya zo ya hadu da musulmi a aikin haji shi yana yin hajjin sa na kafirci musulmi yana yin hajjin sa na musulunci ba daga bana an hana don haka haji guda ɗaya ne kawai haji na Allah don haka daga shekarar bana kar ku yadda ku dawo baɗi da sunan za ku yi aikin haji na kafirci ba za a baku ba sannan na ƙarshe wa man kana lahu ahadun fa ahaduhu ila muddatihi wanda ya zama akwai alkawari tsakaninsu da manzon Allah idan annabi ya yi alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su to alkawarin yana nan wa man lam yakul lahu ahadun wanda dama ba alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da manzon Allah to yanzu an bashi wata hudu ya nemi wurin zama saboda Makka da Madina al-Jazira ta zama kasan musulunci wannan yana cikin sahih sunan Nasa'i hadisi na 3153 yana ma sahihul Bukhari da sahihul Muslim hadisi ne muttafaqun alayhi ننيني كبا
قل مر رب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
قل كذا يا موسى أمر ربي بالقسط شي ما هل تشينا واتو الله يا يؤمرني بالقسط تديديتوا ديديتوا شين القسط بمعنى بالعدل والاتقام أبين ده الله يؤمرني شين أديديتوا idan kuwa mutum zai daidaito ya dawo ya aiki da hankalinsa ba yadda za a yi ya tafi tsirara saboda Allah bai zalunci dan adam ba lokacin da Allah ya halicci dan adam ya fifita shi ya bambanta shi da tsakaninsa da dabba ya ba shi hankali wannan hankalin ya isa ya zama masa jagora koda babu annabin Allah saboda akwai sanin ya kamata tare da kowa wa aqimu wujuhakum kuma ku daidaita fuskokinku ga al-qibla yani aqimu hadha al-qibla inda kulli masjid asailin kowani sallu wurin sallah wa da'uhu mukhlisina lahu ad-din ku rika kiran Allah kuna masu tsarkake masa addini kama bada akun ta'udun ku sani kamar yanda ya faro ku haka za ku dawo kamar yanda Allah ya faro ku haka za ku dawo akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake fassara alakar wannan aya da al'adar larabawa ta yin tafiya tsirara a yi dawafi ana tsiraici kaga ya saba ma asali dabi'a ta dan adam saboda Allah ya bamu labarin yanda annabi adam alaihi salam abin da ya auku da shi a gidan aljanna iblis ya raba shi da suturar da Allah ya masa amma nan take hankalinsa ya nuna mar cewa al'aurarsa wani bai kamata wani ya gani ba al'auran nan bai kamata wani gani ba saboda haka yana kama ganyen aljanna yana likawa jikinsa yana kokarin rufe al'aurarsa hadisin Abdullah bin Abbas yace kama fina rasulullah wata rana manzon Allah ya tashi a cikin mu khatiban bi mau'iza ya tashi yana jawabi da wani wa'azi فقال يا نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا كمتاني إنكم تهشرون إلى الله غفاتا غراتا غرلا كثان إذا أتادكون وجن الله كنا هنتاي كنا سرارا سنن كنا مرسا كاتيا باب مي تاكلمي باب مي سترا أجكنسا باب ما مي كاتيا حكى الله ذي تادك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 104 kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kaga haka ya kawo karshen wannan aya ta suratul a'raf kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yanda muka faro farkon halitta haka muke maimaita shi wa'adan alaina alqawari ne akan mu inna kunna fa'ili lalle mun kasance masu aikata ba menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan Maza Allah yana nufin kamar yadda Allah ya fara halittar Annabi Adam alayhi salam da Hawwa'u ba su da kayan sawa to haka Allah zai tada mu a ranar kiyama babu mai kayan sawa a jikinmu amma daga baya fa za a ba wa mutane sutura maza Allah yace ala wa inna awwal khalaqi awwal khalaqi yuqsa yawm al-qiyama Ibrahim alayhi salam maza Allah yace farko daga cikin halittun Allah wanda za a ba shi sutura idan an tashi a kiyama wanda za a fara bashi sutura shine annabi ibrahim alaihi salam shine annabi ibrahim alaihi salam kaga ba annabi adam alaihi salam ba annabi ibrahim shine wanda za a fara bashi sutura a ranar kiyama wato ashe daga baya za a samu sutura din farkon halitta babu sutura haka kuma allah zai sake maimaitawa shine yake nufi da cewa kama bada'a kum ta'udun kamar yanda allah ya fara ku ya fara halittan ku haka nan kuke dawowa fariqan hada wani yanki wani sashi wani bangare Allah ya shirye su wato inda za a tashi a lahira kenan wani bangaren sun samu shiryarwar Allah Allah ka samu ne wa fariqan haqqo alaihim dhalala amma wani bangare fa wani sashi wani yankin mutane alqawarin bata na Allah tabaaraka wa ta'ala ya wajaba akan su innakum muttakhidhu shayatin awliya saboda sun rike shaydanu sune majibantan su min dunillahi kuma bayan Allah wayahsabuna annahum muhtadun kuma suna tamani su din na shiryayyu ne Allah ka tare menene gaba
ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الله مدوك كيتي يا كو يا رن النبي آدم عليه السلام يا كو متاني يا رن النبي آدم فريك أدنكو عند كل مسجد سائلين دذاكو تكون صلى سائلين دذاكو تكون وتصلى فريك أدو wannan shine hujjar malamai da yawa wadanda suke cewa ya kamata idan mutum zai sallah ya sa hula aka ce me yasa kace wani a sa hula kafin ayi sallah yace saboda Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid Allah ya ce ku rike ado duk sa'ilin da za ku yi sallah daga cikin su akwai Muhammad Nasiruddin al-Albani idan Allah zai ce ku rike ado sai a tambaye ka hula ado ne ko ba ado bane in kace ado ne to Allah ya ce a rike shi kafin ayi sallah babu shakka akwai hujja da malamai da yawa suna da wannan fahimta amma ba wajibi bane inda kuskure yake kenan abu ne mai kyau duk sa'ilin da zaka yi ibada kai azuma Allah tabaaraka wa ta'ala domin Allah da kansa ya fada khudhu zinatakum inda kulli masjid in ka duba tamamul minna shafi na 164 haka dan al-mawsu'atu fiqhiyatu muyassara mujallad na farko shafi na 414 kuskure shine mutun yace dole ne sai an sa hula kafin ayi sallah la babu inda ya zama dole babu inda ya zama dole kamar yadda zo cikin fatawa wallahi na mujallal na 6 shafin 172 domin akwai mutanen da idan mutum ba shi da hula to ko ya wuce wurin liman za su jawo shi ba za ka yi sallah ba kuma hular ba dole ba ce na'am hula ado ne tunda ado ne Allah ya ce ayi kafin ayi sallah ya kamata mu yi ado kenan idan za mu yi sallah duk abin da aka ce azo ne to ka sa shi domin Allah bai kayyade ba khudhu zinatakum inda kulli masjid sa'ilin da za ku yi kowace sallah wato wurin kowace sallah ayi azo khudhu zinatakum in ka duba Fathul Bari mujallar na farko shafi na 466 Ibn Hajar yace malamai fahimtar su game da wannan umurnin na Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace khudhu zinatakum ku rike adanku inda kulli masjid a sa'ilin da za ku yi sallah wato sa'ilin kowane wurin sallah zahabal jumhur galibin malaman sunna abinda suke da fahimta akai shine anna satra al-awra min shuruti salat abinda Allah yake nufi da wannan ado shine a rufe al-awra saboda karatun da muka yi a baya yayi maganan tufafi iri biyu tufa na farko shine na rufe al-awra tufa na biyu shine na ado yayi magana cewa dukkan su Allah ne ni'imomi ne na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya saukar mana to idan anan Allah ya ce ku riki ado lokacin da za ku yi ibada daga cikin tufa guda biyun nan wanne ne Allah yake nufi tufafi na farko shine wanda Allah ya ambata Allah ya yi magana akan tufafi na farko shine wanda ya saukar mana na rufe al'aura rufe al'auranka in dai al'aura an rufe ta to an samu sutura na farko bayan an rufe al'aura fa duk addu'an kayan da ka sa sama da wannan ado ne amma muhimmin abu shine ka rufe al'aura saboda haka sai aka samu larabawa har ma tube al'aurar ta su wato tsiraici suke yi suna dawafin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala ya kushe musu dan menene za su rika dawafin Ka'aba sun azirara shine sai ya dawo yace ya ku yan adam ku riki azo sa'ilin da duk za ku yi wata ibada kaga kina yana nufin ku rufe al'auran ku duk sa'irin za ku yi ibada ba wancan adon ba ne domin idan Allah ya ce ku riƙi ado ne kafin sallah to talaka da bai da kayan da zai azo ba kaga ba zai sallan ba kenan ko saboda haka ainihin adon da ake nufi a nan shine suturta al'aura wannan shine abin da galibin malaman sunna suka faɗa al-muradu bi-zina mahalluha khudhu zinatakum ya'ni khudhu sawabaz zina ko da aka ce inda kulli masjidin ana nufin inda kulli salati ilbasu ma yuwari auratakum inda kulli salati abinda Allah yake nufi shine ku saka abinda zai rufe muku al'aura ku sa idan da za ku yi kowace sallah kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa haka za ka gani a tamhid na Ibn Abdul Barri mujallal shida shafin 379 haka na Ad-Din Khalis na Muhammad Khatab As-Subki mujallal nabi shafin 101 bisa ga wannan dalili malami suka ce al'auran kadai ake nema ka rufe in za ka yi sallah amma duk da haka malamai sun ce idan kana da kaya da ya fi na rufe al'aura to ba daidai ba ne ka yi sallah da kayan da ya gaza wannan kamar misali kana da wando ai za ka rufe al'aura ka al'auran namiji daga cibiyarsa ne zuwa gwiwa idan dai har al'aura ka za ta rubu to kai sallah ta inganta to ai zama kana da kayan sawa ma a gida amma duk da haka sai ka taho ka sa wando kawai ka zo masallaci ga ce baka nan cikin ka a fili ka zo za ka yi sallah ba ko singile ki sai liman ya ce ka fita mai laifi ba saboda ai ba wando kadai Allah ya baka ba Allah ya baka kaya sama da wandon amma idan ya zama iyakan kayan ka shine wando to wandon ita ce suturarka sai ka yi sallah da ita matukar dai ta rufe tsakanin cibiyanka da gwiwoyinka don haka malamai suna cewa as sunna inna salata fi thawbayn afdalu min thawab min thawab ya salati bi thawb alwahid kai sallah a tufafi sama da daya yafi kai sallah a tufafi daya kamar yadda al-kafi ya bai fada bi nafi al-khilafi zalika babu sabani a tsakanin malaman sunna in ka duba Fathul Bari mujallal na farko shafin 476 da kitabul majmu na al-imam an-nawawi mujallal na shafin 181 da nailul awtar na al-imam shaukani mujallal na shafin na 78 saboda haka idan aka ce me kaya biyu idan yayi sallah da kaya ɗaya bai kyauta ba to wanda ke da hula kuma ba sai ya aje hula ya kisawa wannan shine fahimtar waɗannan malamai amma duk da haka ba su ce wajibi ne ka sa hulan ba me yasa ake cewa ya kamata a sa hula saboda Allah da kansa ya ce ku rike azo sa'ilin kowace sallah Allah ya samu gani ne ya ce gaba
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خ خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كتي ويهرم أدو نألا kwalliya waye haramta kayan kwalliya na Allah wanda ya fitar mabayinsa domin duk abin da kake gani a duniya ya baka sha'awa a yau Allah ne ya kawo shi wannan Allah ne ya kawo shi akidar ahlus sunna kenan karkace ya bature ya kera jirgin sama yayi mota to da abin da bature da abin da bature yayi duka halittar Allah ne wannan shine akidar ahlus sunna shi yasa Allah ya ce akhraja li ibadihi Allah shi ya fitar mabayi Allah shi ya fitar ma bayi duk wata ni'ima da ka gani a duniya to idan aka ce akwai wani abu na ado a duniya ya za a ce Allah ya haramta wannan adon ya za a ce haka kawai Allah ya haramta wannan adon idan dai ba akwai hujja bane daga ayatul alqur'ani ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wat tayyibati minar rizqi da kuma dada dan abinci domin duk wani abinci mai dadi Allah shi ya tsara shi ya kawo shi duniya dan dan adam ya ji dadi saboda kace Allah ya ce kul kace hiya lil ladina amanu duk wani abu na ado duk wani abinci mai dadi an kawo shi duniya ne don waɗanda suka yi imani fil hayatid dunya anan rayuwar ta duniya wato duk abin da ka gani a duniya ya baka sha'awa Allah ya yi shi ne don musulmi ya ji dadi ba dan kafiri bane shi kafiri bauta yake kawai shi yasa kaga a yau kafiri zai kera abin da zai kera yana gama kerawa sai musulmi ya sayo ya kama hawa shi ko ya gama kerawan kafin ma ya gama kerawan tunaninsa ya ba a yi kera wanda tafi wannan saboda haka tunaninsa ya koma bati bari zan yi wanda yafi wannan kaga yana bautan kerawa kai kuma kana hawa kana morewa saboda haka asali Allah ya kawo abubuwa masu dadi ne don mu'minai abinda Allah ya faɗa mana dan mu'minai to amma tunda akwai kafirai a duniya dan mu'minai to sai zama a dalilin mu'minan kafirai su ma suke mora in ba dan akwai mu'minai ba kafirai ma ba za su samu wannan ni'imata Allah ba shi yasa yake khalisatan yawmal qiyama amma idan an tafi lahira wannan ni'imar ta ke banta ga masu imani domin a lahira kafiri bai da rabo a lahira kafiri ba shi da rabo kadhalika nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun kamar haka muke bayanin ayoyi daki-daki ga mutane da suke da ilimi akwai hadisin Abdullah ibn Abbas yana cewa wannan hadisin yana nuna mana duk wani abu na ado halal ne duk wani abinci mai dadi halal ne sai dai wanda shari'a ta hada saboda haka Abdullah ibn Abbas yace kul ma shi ita wal bas ma shi ita ka ci duk abincin da kaga dama ka sa kayan da kaga dama ma akhta'ata khullatani wata riwayar ce khaslatan sarafun aw makhila kada a samu akwai barna kar a samu takama wadannan su ne abinda Allah bai so kaga Allah ya baka dama ya baka izini ka dinka kayan da kaga dama ka sa to amma kada a samu barna barna shine akwai mutumin da zaka samu shi kadai da takalmi sun kai 1000 to yanzu yaushe zai gama sa takalman nan kaga akwai barna shi shi yasa Allah yake danganta al-mubazzaranci ga shaytan inna mubazzirina kanu ikhwana shayatin al-mubazzaranci shine abinda Allah bai so amma dan ka tara takalman adadin da bai zama ya wuce hankali ba wannan ba laifi bane aw makhila ko kuma ya zama akwai takama idan ka saka kayan kana wani tafiya na daban an sani duk garin ba da irin wannan takawan sai kai kade wannan shine ake kira al-makhila to Allah yana kyamar bawa da ya zama yana da salon tafiyar shi shi kadai Allah bai son shi saboda ka sa wannan kaya akwai tafiyar da kake ko kuma kana barna wajen tana da kayan Abdullah ibn Abbas yace wannan shine laifi amma in dai tura ne ado da zaka yi Allah bai hana ba abinci mai dadi Allah bai hana ba shi kadai bane akwai sahabban annabi da yawa da tabi'ai wadanda ke da wannan fahimta saboda wannan ayatul alqur'ani in ka duba kitabul musannaf ibn abi shayba ya kawo labarin su ya kawo labarin su a jere yana kitabun libas wa zina daga hadisi 3429 fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'i bare ma annabi ya riga ya karantar da mu mizani abinda ake ganewa ta wajen abinda ya haramta misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu duk wata sutura da ta yi za ta kamanta mu da kafirai ko da suturan nan ta kwalliya ce saboda manzon Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana cikin su idan kaya ya zama kafirai ke sa irin sa to ka daina sawa kai musulmi ka daina sawa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana tare da su idan ko kana son wasu mutane to za a tada kai da su a filin hisabi wuri guda Allah ya kare kaga fadin haka ya nuna cewar idan ya zama akwai kaya na ado amma irin wannan adon ya ke banta ga kafirai to bai dace gare mu ba ko bai dace da mu ba wannan shi yasa kaga aka samu malamai da ke cewa anko da mata ke yi ba daidai ba ne sai ce a'a man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi ai Allah ya halatta kowane kwalliya to sai mu ce shi kuma manzon Allah ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum suwaye aka san suna yin anko idan za su yi aure duk wanda ka tambaya za ce ma asali kafirai ke yi to za ka so za su yi anko saboda cocin su guda ko saboda kabilar su guda ko wani abu haka daga nan aka samu musulmi yake sha'awar sa to idan akwai wannan manufa sai zama anko shi kuma ya haramta saboda me saboda koyin kafirai musamman ma akwai labarin Abdullahi bin Amr wanda wata rana manzon Allah ya ganshi da kaya ya saka hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2077 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi bin amr bin al-as ya saka wani kaya manzo allah ya kiyamace wannan kaya sai ya ce masa inna hadhihi min thiyabil kufar wannan kayan da ka sa abdullahi bin amr yana daga cikin kayan da aka san kafirai kawai ke sawa sai manzo allah ya ce fala talbasha tun da kafirai aka sani suna sawa kai ka daina sawa wato saboda bai ba a son musulmi ya dauki kamanni da kafirai wannan dalilin ya sa musamman ibnu taymiya ya rubuta littafin ittiba'u siratal mustaqim a dalilin haka ya rubuta wannan littafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kwaikwayon kafirai ya rubuta littafin in ka duba mujallal na farko shafi 65 ya kawo magana akan salon suturan mu da salar tahiyar mu da salar mu'amalar mu ko da Allah ya halatta idan ya zama ya yi kamanni da na kafirai to haramun wajibi ne mu dakata Allah ya samu gani me ke ce aya ta gaba
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَلِثُمَّ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ كَتَبَ مُوسَى أَيْ مَهْلِكِينَا أَبِنْدَ يَا حَرَمْتَا كَوَايْ شِينِي الْفَاحِشَ مَا بَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الْفَاحِشَ دَ تَبَيَّنَ دَ وَجْهِ تَبُوَيَا wato Allah ya riga ya san halittarka saboda shi yayi Allah ya san halittar dan adam domin shi yayi saboda haka Allah ya riga ya sa maka tunani ya san kuma ya sa kai a tunaninka ka san ya kamata to da ka sai ce ya haramta alfasha ta bayyana da ta goye ka san me ake nufi da alfasha wal isma wal baghy bi ghayri al haqqi da aiki na laifi da mugunta da zama mutum yayi mugunta ga wani bi ghayri al haqqi ba tare da wani haƙƙi ba ka kashe wani babu haƙƙi ko ka kwace dukiyar wani babu haƙƙi ko ka cutar da wani ka doki wani babu haƙƙi Allah ya haramta wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ya hana ku kuyi shirka da shi abinda ba ku da hujja akan sa dan ba ku da hujja akan sa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu sannan ku faɗi magana akan Allah abinda ba ku da masaniya akan ta wato ƙarya ga Allah haramun ne wadannan su ne abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
ولكل أمة أجل قوة الأمة أنا لأجل أنت وأن الله يأخذ مع النبي نسبه لفنسة ده هنك لنسا إذن كايو أذيب سجبا كجالي قوة الأمة akwai iya adadin shekarun da Allah ya diba mata in ta bijire wa manzanni saboda haka ka jira kai dai kai hakuri kai tawazun ka kawai fa idza jaa ajaluhum idan nasu ajalin ya zo shekarun da aka diba musu za a kyale su a jira a gani za su tuba ko a'a idan lokacin ya riga ya zo la yasakhiruna sa'atan ba za su jinkirta sa'a guda ba wala yasakhiruna sannan ba za a kakkauta su gabanin hakan ba wannan rara shine Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sani akwai lokacin da ya diba ma Qurayshawa kuma lokacin da ya diba ma mafi yawan su shine lokacin Badar lokacin da aka zo yakin Badar da dama manyan Qurayshawan Allah ya halaka kamar yadda ya faɗa a nan يا بني آدم
يا بني آدم إما أتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
باوي مكذا أكام قريشاوا كويبا tunda wancan magana da aka yi magana ce da ake game da zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da mutanansa to anan sai Allah ya kira mu gaba daya duk duniya duk dan adam ya bani adam ya ku yaran annabi adam alaihi salam imma ya'tiyannakum rusulun minkum idan aka samu manzanni suka zo muku daga cikin ku yaqusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na فمن اتقى واصلح وان ده kiyaye dokokina ya gyara aikin sa fala khawfun alaikum wala hum yahzanun wadannan babu tsoro gare su sannan wadannan ba sa yin bakin ciki a ranar tashin kiyama kaga ana kiran mu ne gaba da don haka ba wai mutanen makka kawai ba ba wai mutanen makka kawai ba duk mutumin da sakon Allah ya iso gare shi to idan ya karbi wannan sakon ya gyara aikin sa yayi biyayya ga wannan manzo din to wannan ba shi da tsoro bashi da abin da zai ji tsoro a lahira sannan bai da bakin ciki makomar da zai tara su Allah ya sa mu dauki wannan sifa
wallazina kazzabu bi atina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun
الذين كذبوا بآياتنا وذنب فوسك كرية آيوين مفا واستكبروا أنها سك يجرم من كي سك يكر من آيوين أولئك أصحاب النار وذنب سون ما أبو شاوتا هم فيها خالدون سو ما صدوا ماني أجئنت أرانر القيامة الله كترم فمن أظلم ممن
افترى على الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويفزالم يدوان دي كركرو كريا يجنج ناتك الله سبحانه وتعالى ويفزالم يدوان دي كركرو كريا يجنج ناتك الله مطبك أو كذب بآياته كوكما يكريا تآيو ين الله أنكارا تامس آيو ين الله تيشي كريا ويفهم تنبيو دن زالم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وأنهم ربون لسكا ساموا نلتاب زيت مصر حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم حتى لو كتن من ذن مصر كيسو قريس واتو إذا أجل الناس يأكاج تند الله يرقى يتيبا مكوا أجل الناس ثم ذاك دك ليه هندك كيوا الله زي كاليكا حرسي كاكم وأن نشكروا لألله يباك الدنيا كي كنا غني كمر أي كاشاني لا أن كاليكا ba wai ka fi karfi bane ba ka gagari Allah bane amma ya kyale ka saboda tuntuni ya ce ya baka yawan shekaru kaza ba zai karbi ranka ba sai shekarun sun cika to amma idan lokacin yayi fa hatta idan ja'atkum rusuluna lokacin da manzannin mu suka zo ma irin waɗannan mutane ya tawaffawnahum za su karbi rayukan su kamar yadda ka sani mala'ika idan ya zo zai karbi ran mutumin kwarai yana masa albishir saboda me saboda ya zama tafiyar ka lafiya lahira a farin ciki kai wanda ita ce hikimar da ta sa mala'iku suke yin albishir kafin su karɓi ranmu, sai an maka albishir saboda ɗan adam yana da tunanin ‘ya’yansa, matansa, dukiyansa, makwabta, abokan hulɗa. To amma idan aka yi masa albishir gaba ɗaya sai ya gane ni'imar lahira ta fita duniya, saboda haka sai ya koma son tafiya lahira shi ne a zuciyarsa. To dama abin da Allah yake so kenan, ka so haɗuwarka da shi lokacin mutuwa. To mala'iku za su maka albishir saboda ka samu wannan soyayya a zuciyarka na son haɗuwa da Allah. Saboda haka za ka ga ga matan ga ‘ya’yan ba ta maganinsu. Idan ma ba a je an binne ka ba, kana cewa wai me yasa mutanen garin nan suka bar gawa na har zuwa yanzu, me yasa ba a binne ni ba har zuwa yanzu, kaga kenan ma ba ka son zaman duniya ko? To amma mutanen kwarai idan mala’iku suka zo karɓar rayukansu ba za su karɓa haka kawai ba, sai sun ɓata musu rai, sai sun ɓata wa mutumin banza rai, saboda mai ya mutu da ɓacin rai, saboda ya mutu da ɓacin rai. Duk wanda ya haɗu da Allah yana mai ƙin haɗuwarsa da Allah, to Allah ba bai son haɗuwa da shi. To wannan shi ne abin da ya sa mala’iku aikinsu in za su karɓi ran mutumin banza sai su zaburar da shi. Don haka za su yi ma wata tambaya, aina ma kuntum tad'una min dunillah, wani ba mun san kana da wani gunki ba, ina yake ne yau, kafin mala’ika ya karɓi rai. To kuma shi mutumin ya san gunki bai da tasiri, kalu ballu anna, za su ce ai sun ɓace mana ba mu ganinsu. Wa shahidu ala anfusihim, dama abin da Allah yake so kenan, sun ma kansu shaida annahum kanu kafiri, sun kasance a rayuwarsu ta duniya kafirai kafin ma su bar duniya. Allah ka tare mana imani.
قال ادخلوا في أمم من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة لأنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. تنا أنكر برايكم ولن كافرين. Dama abin da suke ake so shi ne su tabbatar kafirai ne kafin fitar rai. Aikin mala’ika kenan, zai yi wannan ƙoƙari. Idan mutum ya tabbata kafiri ne kafin fitar rai, wannan shi yake baka amsar abin da ya sa lokacin da Fir'auna ya zo mutuwa zai ce la ilaha illallah nan take, sai mala’ika Jibril ya toshe bakinsa da laka. Hadisin ya inganta. Ya toshe bakinsa da laka, yana daga aikin mala’iku mutumin banza kar su bashi ya samu kyakkyawan ƙarshe. Don haka zai iya zagura ka, zai iya ɓata maka rai lokacin fitar rai, don dai ya zama ƙarshen naka ya tabbata ka zama mutumin banza, saboda ya yaudari Allah a rayuwarsa. To lokacin da aka karɓi rayukan su suna mutanen banza, qala fi Allah ya ce udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal ins fin nar. An gama, yanzu kuma sai ku shiga cikin waɗancan al’ummomi masu yawan gaske waɗanda suka gabace ku, aljanu da mutane waɗanda suka mutu a irin wannan siffa, ga su can a wuta, sai kuma ku shiga. Allah Maɗaukaki ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, duk sa'ilin da wata al'umma ta shigo tana neman ‘yan uwarta. Kaga sha'anin wuta ba kamar duniya ba ne, yanzu kaga kana shiga gidan mutum assalamu alaikum, azuwa kake murko. Shi ɗan wuta in ya shigo yana ganin wani ɗan wuta dine mara albarka zai kai Allah ya dine maka albarka. Haka dai ce, yana ganinsa sallamar tsinuwa ce, kamar yadda annabi Ibrahim yake gaya wa mutanensa a suratul ankabut aya ta 25, yana cewa summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Hatta idza daraku fiha jami'an, to idan sun gama haduwa gaba ɗaya a wutan fa, saboda ai ba su gama haduwa ba, har yanzu ana kaiwa ne sahu-sahu ana kaiwa, domin idan an karɓi rai sai a ce udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Yaushe ne za a hadu gaba ɗaya? Ranar kiyama. Hatta idza daraku fiha jami'an, idan ‘yan wutan suka haɗu gaba ɗaya a cikin wuta, wato at-tadaruk shine at-talaquq idan ya zama sun harhadu at-tatabu wal ijtima'u fi an-nar na farko ya hadu da na karshe qalat ukhrahum li ulahum sai na karshen su ce ma na farko rabbana ha'ula'i abazuna tunda yanzu dai ga mu nan a wuta ya Allah muna ganin waɗannan su suka fitar da iyaya kuma ga mu a wuta duka fa'atihim azaban bi'fam min an-nar kanin ka ma waɗannan mutanen azabar wuta to ka san wani abu da Allah tabaaraka ta'ala dan wuta duk addu'ar da Allah zai karba sai in yayi akan a kara mar azaba wannan addu'a Allah yana karba amma banda ita ba Allah bai karba domin abin da ya faɗa mana a suratul nabai kenan falan nazidakum illa azaba ba za mu kara muku komai ba sai dai azaba don haka in kace Allah fitar da mu ba zai fitar da kai ba amma idan kace Allah ka kara ma wani azaba to da kai da wani sai a ninka muku azaba shine a kada sai ce li kullin bi'kum walakin la ta'lam kowannen ku a kara man a ninka man azabar yana cewa walakin la ta'lam sai dai ku san abin da zai auku gare ku a nan gaba ba shi yasa kuke haka lallai Allah madaukaki yana ninka azaba ga wadanda ke cikin wuta سورة النحل آية 88 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يجي وقالت أولاهم لأخراهم
فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
نكر شن نيسك يأدعى الله ينك عذابا أكم متانا وفرقوا saboda me me yake nufi da na karshe da na farko idan ka tashi ka tarar da iyaye da kakanni suna abu kaga sai ka kama bi kabi gargajiya ko kabi gargajiya kai na karshe ne kabi wa na farko to duk wanda ya ji gargajiya ne Allah yake faɗa ga yadda azabarsa take a kiyama wanda duk ya rike abin da babu hujja na shari'ar Allah a kansa don haka al'adar da ba ta da asali da sunnar manzon Allah ce fa da ita yafi kyau Allah ya samu gaida ce ai wannan al'adunmu ne na gargajiya kan mu bari su watse to kulaya akwai ranar da za ku yi nadama raya al'ada ba alkhairi bane ga al'umma Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da aka hada su a wuta na farko na karshe suka ce to ai mu mun tashi ne mun ga iyaye da kakanni suna yi shine muka yi to kuma gashi duk muna cikin wuta Allah ka ninka azaban nan ga na farko da suka kirkiro wannan abu wanda ya halaka mu ya kai mu ga wuta shine sai Allah ya ce to dukkanku an ninka mu to su kuma wadancan na farkon fa kakannin kenan ko wa qalat ulahum li ukhrahum sai su ce mu jikokin su fa ma kana lakum alaina min fadlin to kun dai roko ko kun roki an ninka mana azaba amma ba mu ga inda kuka fi mu ba yanzu da mu da ku duk dai an ninka mu kowa da ma kun yi shiru da yafi muku fa zuqul azaba bima kuntum taksibun sai ku dandana azaba saboda abin da ku kasance kuna aikatawa
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين
إن الذين كذبوا بآياتنا للي وزن سكا كرية آيوهم واستكبروا أنها كم سكا جرمان كي جميل بين آيوهم واتو دا وزن سكا جرمان كي دا وزن سكا كرية آيوهم الله دا وزن سكا جرمان كي سكا كفين آيوهم لا تفتح لهم أبواب السماء بذا أبوكو ديمو سكا فوقين سماء saboda haka ya tabbata cewa sama tana da kofofi samaniya da kake ganin ta ba kara zube bane la kara da samaniya tana da kofa saboda haka sai Allah yake fada cewar dan kaga mutane da aljanu suna tafiya cikin sararin samaniya ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu ai cewa la tanfuduna illa bi sultan duk inda kaga bature ya tada kungu ko ya tada jirgin sama wallahi hanyar da yake bi tuntuna Allah ya tsara sama tana da kofa yace waɗanda suka karyata ayoyinsa da waɗanda suka yi girman kai ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna jannata hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyar ba za su shiga aljanna ba sai fa idan raqumi zai iya kutsawa ta ramin allura idan dai raqumi zai iya kutsawa ta ramin allura to waɗannan mutane za su shiga aljanna inji Allah subhanahu wataala wa kadhalika najidul mujrimin haka muke sakawa masu laifi akwai hadisi da dama hadisi ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi bayanin manzon Allah ya fassara wannan aya da kansa kamar misali hadisin al-bara' ibn azib wanda ya bada labarin cewa wata rana sahabbai sun fita zuwa janazar wani mutum daga cikin musulman Madina akwai wani wanda ya rasu a garin Madina saboda haka an fita za a yi janaza fanta haina ila al-qabri min taku kabarin walamma yulhad ba a gama tonon kabarin ba al-bara' ibn azib ya ce fa jalasa rasulullah wa jalasna hawlahu saboda haka sai manzon Allah ya zauna mu ma sai muka zauna gewaye da shi wa ka anna ala ru'usina tayr kai ka ce tsuntsaye yana kawunan mu kai ka ce tsuntsaye suna kawunan mu saboda nutsuwar da muke da ita a nashe sai ake son mutum idan ya tafi makabarta ya zama yana da nutsuwa ya kamata ya zama akwai nutsuwa a makabarta saboda cewar al-bara' ibn azib kai ka ce tsuntsaye ne suna kawunan mu saboda tsuntsu in kaga tsuntsu ya sauka akan abu to baya motsi idan abu yana motsi tsuntsu ba zai sauka akan sa ba idan mutum kaga tsuntsu ya sauka akan sa to ko dai dama tsuntsun ya saba da shi ko kuma baya motsi saboda ka ce tsuntsu ya sauka akan sa yana nuna cewa suna cikin nutsuwa kamar yadda ibn al-asir ya faɗa a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith wal athar mujallad al-shafi 150 saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani tsinke yace wa fi yadihi udun yankutu fil ardi manzon Allah yana rike da wani ice yana caka kasa da wannan icen fa rafa'a ra'sahu manzon Allah ya daga kansa saboda tunani da yake yace istahidu billahi min azabil qabri ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari manzon Allah ya faɗi haka sau biyu ko uku sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yanda Allah yake karɓar ran bawa ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اذا متين يزو قرشن دنيا فرقل لاهره اجل يزو كده نزل اليه ملائكه من السماء والملائكه كي سوقوا دغ سما بيب الوجوه فسكوكين سفراري كان وجوههم الشمس كاي كاتيه فسكوكين سراداني saboda hasken wadannan malaiku malaiku na rahama wadanda zasu zo saboda mutuwar bawan Allah ma'ahum kafanun min atfanil janna suna tare da likafani wanda daga aljanna aka kawo shi wa hanutun da turare wanda aka kwaba shi a gidan aljanna turaren kwabawan a gidan aljanna sannan likafanin ma na aljanna kamar yadda ka san ku mutane kuna yi magawar musulmi likafani su kuma malaika suna yi maran musulmi likafani su ma ran da za su karba shi ma akwai likafaninsa sannan akwai turarensa kamar yadda ya zama gawar mamaci an mata likafani kuma an shafa mata turare annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yajlisu minhu madd al-basari wadannan malaiku za su zauna nesa da mamacin iya ganinsa wato iya ganin dan adam wadannan malaiku za su zauna can suna rike da likafanin da wannan turare thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam manzo Allah yace mala'ikan mutuwa shine zai taho jikin wanda za a karbi ransa hatta ya ji da inda rafi zai zauna daidai kansa fa ya kudu sai ya rika cewa ayyatu hannasu tayyiba ya ke rai mai kyawu ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga gafaran Allah da samun yardansa rarashi yake sannan ran zai fito saboda idan mala'ikan yana fadin haka to ran idan na mumini ne zai zama ba abin da ke sha'awa face isa ga Allah saboda haka tunanin duniya gaba ɗaya zai fita daga jikin mutum duk wani abu na duniya zai fita daga jikin mutum banda ni'imar lahira ba abin da take gabanka manzon Allah ya ce fa takruju tasilu kama tasilu qatra min fami istiqa kamar yanda ka san idan an daure guga a daure bakin guga idan aka juya ruwa za a ga yana tiga dan akwai dai kidin da ruwa zai fito to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali da ran mumini duk yanda ya zama yana daure a cikin gangan jikinsa wannan ran haka zai fito sai ya taho cikin hannun wannan mala'ika fa ya'khudha mala'ika mutuwa zai karbi wannan rai fa idza akhadha da ya karba lam yadquha fi yadihi tarfatain wadancan mala'ikun abokan aikin nasa sai su zaburo ba za su kyale mala'ikan mutuwa ya rike wannan rai din ba gurgurdan kiftawa ido ya gama aikinsa tunda ya ciro ran su kuma za su karba su ne masu dawainiyar wannan rai hatta ya khuduha fa yaj'aluha fi zalika al-kafni kafani wa fi zalika qanun wa yakhruju minha ka athyab nafhat mithl a ce maka turaren aljanna da kafanin aljanna an zo da ita duniya ai ba abin da zai fi su kamshi saboda haka yasa duk inda aka wuce sai an ji kamshin wannan mamaci kamshin da ke jikinsa kamshi ne wanda babu turaren da aka samu wujida ala waje larabu babu turaren da aka samu a fuskar kasa da ke da irin wannan kamshi manzo Allah yake fa yas'aduna biha za su haura da wannan rai fala yamruna ya'ni biha ala mala'in min almala'ika ba za su wuce wata jama'ar mala'iku ba sai mala'iku sun yi tambaya ma hadha ruhu tayyib wannan wani rai ne mai kyau mai kamshi haka fa yakunu za su ce fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya mafi kyan sunan da aka san ka a nan duniya saboda akan samu mutumin da ana kiransa da sunaye da yawa to za su kira ka ne da mafi kyawun sunan da aka san ka da shi a duniya ai wane ne dan wane hatta yantahu biha ila sama'i dunya sai sun kai sama ta kusa fa yastaqibuna lahu sunaymi a bude sunaymi a bude a shi kaga dole sai an nemi budewa kafin ka wuce fa yuftahu lahum sai a bude musu fa yushayyuhu min kulli sama'i daga kowace sama muqarribuha ila sama'i allati taliha haka za a dinga rakiyar ran wannan mamaci daga sama ta farko an samu masu rakiya sama ta biyu an samu karin masu rakiya sama ta uku an samu karin masu rakiya hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a manzo Allah yace sai an kai mutum sama ta bakwai sannan sai Allah yace uktubu kitaba abdi bi illiyyi ku rubuta littafin bawana a illiyuna wa a'iduhu ila al-ard shi kuwa ku dawo da shi kasa ku dawo da shi kasa saboda saban bakwai ba nashi ba ku dawo da shi kasa inji Allah tabaraka wa ta'ala fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra da kasan na halice su kasan nan aka binne su sannan kasan za a sake halitta su da ita saboda ku dawo da shi kasa kaga ran mu'mini kenan Allah ka samu dauki wannan sifa amma kafiri fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana yanda yake mutuwa magana tana da sahih hadisin yana da sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka zo karban ransa babu sauki wajen karban ransa sannan idan an karbi ransa lokacin da ake tafiya da shi za a je sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu mala'ikun da suka karɓi ran kafiri za su nemi a buɗe musu kofar sama ba za a buɗe ba sai annabi ya karanta wannan aya innal ladina kazzabu bi ayatina wa stakbaru anha la tuftahu lahum abwabu sama ba za a buɗe mar kofar sama ta ɗaya ba bare ran sama ya kai ga sama ta bakwai bare har ya samu albarkar masu rakiyar ransa sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai Allah tabaraka wa ta'ala daga can zai ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafin aikin wannan mutumin a sijjin fil ardi sufla kasa wacce take mafi kaskanta fa tutrahu ruhuhu tarhan daga can ba za a dawo da ransa ba a jifa za a yi da wannan rai din mala'ikun da suka tafi da wannan rai tunda ba a buɗe kofar sama ba za su dawo da ransa sai su je hoshi shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuna fa alillahi ghayra mushrikeena bihi wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samai fa taqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih manzo Allah yake fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi lokacin ake dawo da ransa cikin sa a kwanciyar kabari kafin nan mala'iku su yi mai tambaya hadisin yana sahih al-bukhari sahih muslim
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
لهم من جهنم مهاد سنة شمفدا أو تجهنم تعذاب شمفدا عذاب أجنب مهاد وذو فراش النار فراش من النار الذي باب وتشمفدا توتا wa min fawqihim gawash sannan a sama da sufa akwai rufi na wuta gawash bi ma'ana lufun akwai lullubi daga gashiya aka ciro kalmar ta ko abin nan wato ma gashahum wa gaffahum abinda zai mamaye su kenan abinda Allah yake nufi ihaqatun nar bihim min kulli janib idan aka ce shimfidar wuta sannan rufin wuta, kaga ana nufin cewa shi kafiri samansa da ƙasansa azaba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah as-salamata wal afiya. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah madaukake ya gafarta mana kuskure. Allah ya saka ma waɗanda suka ba da taimako saboda tsayo an bulfaya da muka nemi taimako a kai, kuma da waɗanda suke da niyya su ma Allah madaukake ya saka musu da alkhairi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.